haka mai wuya
idan an ce matasan krista ne kai ba ai adalci ba saboda kashe kashe nan wani bangare ta bari gaskiyar magana kenan amma ko da ma wani dalili ne karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri bane ba addini bane ba zamantakewa mai kyau bane ba kuma halin gaskiya bane
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a nan sabon shirye full na tsaka mai wayar muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke nan birnin Washington DC idan kana bi da labarin wanda da ake toya a Najeriya kwanakin nan sun ba za ka rasa jin irin tashi-tashin kullun da ke cikin jihar Plateau da ke cikin arewacin Najeriya ba abubuwan da ke jawo asarar rayukan mutane kuma rikicin da ake ganin ba zai rasa alaka da abubuwa da yawa ba da suka hada da addini da kabilanci da kuma siyasa da sauransu a wannan kashin farko na sabon tsaka mai wanda muka shirya zamu fara duba abubuwan da ke jawo waɗannan tashi-tashin hankula din to amma kafin mu fara tsunduma cikin ita muhawara din bari mu ji abin da wasu ɗan Plateau suke cewa game da abin da ke jawo waɗannan tashi-tashin hankali
to sunana Alhaji Garba Abdul Kadir ina shugabantar al'umma ta Jos to a gani na abin da ya jawo wato hanin agogo baya din kamar yadda kika ce maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa al'amura suna lalacewa ke da shi ya sa mu shugabanni mu suke cewa mu rinka taunawa muna hurawa kafin mu yi maganganu a ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganun marasa daɗi to bai kamata mu shigo ba don za mu ce masa ahir kanka kuma wannan magana ba mu yarda da ita ba to shi ya sa mu gefen mu a jama'atu na Islam nan da nan da abu ya fito za ki ga mun yi kwande mai dan abu ba mu goyi baya ba to haka muke bukata daga gefen yan uwa mu Christianity sun ka daga hannu suna tsawatarwa to ana samun irin wannan yanayi babu shakka abubuwa za su ka kwanciya
sunana Emmanuel John Fiatu gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar Plateau kamar addini na haddasa rikici a jihar Plateau ta cewa ana maganan cewa wannan namu ne ko kuma wancan nasu ne malaman addini makaran kansu su ma ba su fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba inda ana koyarwa a masallaci da cocika da church akan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa ina ga da ba za a iya yin da ba za mu zauna muna rikici da juna
to madalla to wannan tashi-tashin hankula na baya-bayan da aka ji suna faruwa a jihar Plateau ba su ne na farko ba to a wannan ba bakon al'amari bane da ke faruwa a cikin jihar Plateau ta dade tana fama da wannan matsaloli din kuma sanadin haka wakilinmu da ke can Jos wato Zainab Babaji ta ga yin siyasa guda biyu da ke da masaniya sosai game da harkokin da ke cikin wannan jiha tuwa kwarya wanda kuma za ta tattauna tare da su a wannan kashi na farko da za mu fara a yau Zainab za mu ji
to jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai farin jini na tsaka mai wuya wanda ni Zainab Babaji zan gabatar da shi daga nan Jos babban birnin jihar Plateau a kuma a yau muna tare da baki guda biyu waɗanda za su gabatar da sunansu
Bitrus Kaze ni ne tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Jos ta kudu da Jos ta gabas
to a bangaren guda kuma muna tare da
Ibrahim Babasa ina wakili mai wakiltar Jos Lockhart a state house of assembly
a jama'a da su ne za mu tattauna a wannan shiri namu na yau na tsaka mai wuya kamar yadda muka sani jihar Plateau tana kan gaba cikin jihohi da dama waɗanda suke da albarkatun ƙasa albarkatun jama'a albarkatun yanayi da kuma albarkatu dai daban-daban amma a cikin ƴan shekarun nan wato wannan jiha ta samu kanta cikin tashin hankali irin daban-daban to waɗannan baki namu yau za su tattauna akan matsalolin da suka shafi jihar Plateau honorable Kaze bari fara da kai ka riga ka san matsalolin da jihar Plateau ta shiga sannan kuma idan muka duba a cikin kwanan nan wato abubuwa sun ƙara rincadewa ta yadda ake ma wannan rikici namu fassara daban-daban waɗansu suka ce addini ne waɗansu suke siyasa ne waɗansu suke kabilanci ne da dai sauransu wanda har ya kai aka samu hallaka ran waɗansu wanda a cikin ƴan kwanakin nan shine musabbabin tashin hankali na bayan nan a dai a cikin ƙwaryen jos iyaya kake ganin wannan al'amari
yawanci akan dauka cewa a kwanakin nan ne kawai aka so mu samu matsala a kallon zaman lafiya a Plateau ko ince Jos musamman amma ni a sani ne wannan abu ya dade ina ganin ya a sani na dai ya wuce shekara 33 na fari wanda ni na gani na bar aikin kansula 1993 shikenan ina dan amfani da mota na a matsayin dan taxi ina irin Jos Bukuru Jos Abatuwa din nan na zo daidai Abatuwa na tarar mahauta sun bar Abatuwa suka fidda shanu a kan kwalta aka yayanka a ɗan gefen kenan a nan kuma ta staff training wasu kuma gungu sun fito suna zanga-zanga aka samu hargitsi sosai har a lokacin gwamnatin Sudi ta kafa hukuma na ta yi binciken me ya faru daga wancan karo a tsarinmu kenan daga wancan karo har yau da muke magana matsala ya tashi wannan ya kwanta wancan ya tashi a nan wannan karo ne ake maganan ko abin da ya faru na kwanakin baya kashi-kashi da aka samu shi ya tayar amma wannan abu gasken magana ya dade
a to a ranka da daya honorable Babs idan a haka aka fi sanin ka to a kwanan nan an samu yamutsin da ya janyo wato har an kashe waɗansu matafiya a nan cikin birnin Jos kenan kana ganin kamar wannan yana da nasaba da addini
wato a tunanina ba shi da nasaba da addini amma dukkan rikicin ya zo yadda aka fi sauƙin karɓanta shi ne a dangana da addini dalili kuwa wato abu ne wanda a Plateau ya daɗe yana faruwa kamar yadda su yayin nan ya faɗa a Irigwe a sun ce lokacin an zo an kashe musu mutane su masu zuwa su je Beria ko ba ka ba in that process an ga wani motoci suna zuwa su ma aka samu aka kashe su bayan ba a gama wannan ba lesson kuma a inda nake wakilta kenan Yelwan Zagam sai ga mutane suna cikin gida su ma aka zo aka kashe su a gidajensu suna bacci ne ba wanda aka kashe da kin ga wannan shine zace shine taso da wannan recent one da aka yi nan
to a ranka da tsaye honorable Bitrus akwai ana zargin musamman matasa ne na Krista idan muka yi magana da wannan kisa kana ga kaman menene hujjar su in ma a ce su ne na wannan kashe matafiya kawai
ni gaskiya ba ni ma bukatar san me hujjar su ni a gare ni muddin an dauki ran mutum a kowane akida ne kowane addini kowane kabila kowane jinsi kowane siyasa idan dan adam ne aka kashe wani sa'in ma in an kashe dabba jikin ka na baka an mutum na tukin mota ni na fi shekaru 35 yanzu na tuki wani sa'in bera ne ka gani a hanya sai ka kauce wani sa'in kwa'i wani sa'in ka dangare zai haya hanya sai ka kauce bare dan adam kana jin shi a jikin ka kuma gaskiya ni a gani na idan an ce matasan Krista ne kai ba ai adalci ba saboda kashe-kashen nan wani bangare ta bari gaskiyar magana kenan amma ko da ma wani dalili ne karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri bane ba addini bane ba zamantakewa mai kyau bane ba kuma halin gaskiya bane ba halin neman tarin jama'a ba amma ina ganin daga shirin nan zai ci gaba zan kara bayani akan haka
to honorable Ibrahim Baba Hassan kamar yadda ka fara magana an samu kashe-kashe a waɗansu yankuna ba ma na nan cikin birnin Jos kaɗai ba kana ganin kamar hukumomi ka yaba kokarin da hukumomi suke na magance waɗannan matsaloli tun shekaru da dama nan kai ma kana ɗaya daga cikin wannan hukumomi
na'am ai kowa ya gwari shi wato in kin duba wannan fitina ne wanda kamar yadda shi babban ya faɗa ko baka ba wannan abu ne wanda ya taso kaga ya kira tun shekara 35 lokacin ma ba mu cikin siyasa kwata-kwata wato na kwana-kwana wanda muka sani dai ni na fara zan ci siyasa daga lokacin dari ne ko baka ba an yi kirkise an kashe mutane da yawa aka zo lokacin hisdasalansi gwamnati jam wannan bai tsaya ba an yi wannan abun mutanen da suka rasa ba wanda ya sai jira maka nan banda kai
ina za ka iya cewa wato ita gwamnati ba ta yi namijin kokari na ganin cewa a cikin shekaru shida da aka samu ta dakile wannan matsaloli duk da yake ta yi gadonsa ne za a ce
gwamnati kan wannan kan ita wannan gwamnati da ake ciki ya dole ka yaba mata inda wajen zaman lafiya ne kowa ya sani dole ka yaba mata ta yi kokari wajen zaman lafiya amma inda ko da an samu zaman lafiya dole a sami cigaba ba za a ce idan an samu zaman lafiya sai a zauna dole a ci gaba da magana da mutane amma ya zama yanzu mu a cikin zaman da ake ciki waya kashe mutum mai da kasa an kashe rago ne ko tuna shi ma kamar an kashe na sanar saboda haka abubuwa ne wanda ni a nawa tunanin kin ga ba za a rasa shi da shaye-shaye ba wannan shaye-shaye a ɗaya daga ciki za a haɗa shi kuma haɗa da wannan sabanin gwamnati dole ta ɗan dage a nema musu wani abin yi ko ba kan suka aka dauke satirin nan wannan abubuwan zai sauro
to kafin mu zo abinda gwamnati za ta yi don samar ma matasa aikin honorable kazai shi baba Hassan yayi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka
na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi ni a ra'ayina zaman lafiya da ake gani an kawo da rikin adalci a karkashin an yi kitso ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kai kai saboda an
ba adalci a cikin wannan
adalci kware mana zan na fari
to ga shi kuma na mai to na zamu ida aya a wannan kashi na farko na wannan mahala da ke bin sassalar rikitan jihar Plateau da kuma abin da ke haddasa su idan Allah ya kai mu mako na gaba zamu zo mu ci gaba da duba ko da gwamnatocin tarayya da na jihohi suna abin da ya kamata wajen jawo wannan abin burki sannan kuma zamu duba alakan musulmi da kristocin Plateau da kuma shanin dan kasa da wanda ba dan kasa ba da yadda ake kallon su a wannan jihar din yanzu a madadin su baki namu wato Bishop Gazal da kuma shi Ibrahim Baba Hassan da kuma musamman ita wakile ta mu Zainab Babaji ne ya ji musu fansa kwata aushin tunji su muna fatan mun ban ku kallon a huta lafiya